بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي هدوى أولا يمجي ترانا لربا دران الحميد يومنا شاد يرغو تنصفر هجرما زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لاد تريه قود أربعين دا تقوز وان دي دا أشرين دا ترى قواتا مبقوي شكرا تدبو بيودا أشرين دا شدا شكرا رحمر الله منصاكي حدوا وانا مصلاتي مي البركة مصلاتي انتنا عدا بابامو على دي شاو الله والجيواء الله جيكان صدر رحمه كهكي كبرنسا دا كينان انقواري مجار اي على انباية جدا دو منشي قبادة كراتو أشكونا لتاتي مي البركة المتاجر الراجحة wato ayyukan lada masu dimbin ayyuka alheri masu dimbin lada ma'ana kasuwanci wanda babu faduwa a cikin sa mai riba kwarai da gaske wanda wannan shine darasinmu na tara kuma insha Allah ta'ala shine khatma darasi na karshe da zamu yi a cikin littafin bi idnillahi ta'ala muna shafi na 27 ne zamu tashi da malai ce thumma idza wufika al-insanu li shay'in min al-a'mali qallu aw kathrat fa alayhi Allah yaghtar bi amalihi hatta wa in kathrat wa ta'addadat sai dai ina ga dangamewa na darasin zai kyau mu koma kan maganar al-Fudail bin Iyad Allah ya ji kansa da rahama shafi na 26 kuntuna maganar da zai ba mu matashiya mai kyau yace qala al-Fudail bin Iyad bi rajul al-Fudail bin Iyad Allah ya ji kansa da rahama ya ce wa wani mutum wanda yake wannan mutumi da tijani yace da shi kam atat alayka shekaru nawa suka zo suka riske ka a doran kasa yanzu shekarunka nawa kenan a duniya qala sai wannan bawan Allah ya ce 60 sana shekara na 60 qala sai al-Fudail bin Iyad ya ce da shi fa anta munga 60 sanatan tasiru ila rabbik yanzu tsawon shekara 60 kana tafiya kana kan hanya zuwa kaɗi da ubangijinka lalle ko idan haka ne tushi ku an tabluga lokaci yayi kusa da zaka isa zuwa ga inda ake isa abinda kila muka manta ba mu kawo a wancan makon ba shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa mafi yawan al'umma ta shekarunsa a duniya ba zai wuce 60 zuwa 70 ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan to sai dai akwai 60 din da sun fi dubu sun ma fi dubunne alkhairi kamar irin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ma ba su kai 40 ba suka yi rasu suka bar duniya amma har yanzu suna samun lada tamkar suna rayuwa a doran kasa har a tashi alkiyama akwai kuma 60 din tashin hankali su wani su ne wanda aka shuka sharri a doran kasa kuma yake tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya aifarar da wani aikin alkhairi yana da ladan aikin da yayi kuma duk wanda ya koyi da shi yana da ladan abin da ya koyi da shi akai haka nan man sunnatul islami sunnatan sayyi'a duk wanda ya fara da wani mummunan aiki a doran kasa wasu suka yi koyi da shi koda ko tela ne fa mummunan sai din fazirci da fasikanci na tallata tsaraici to har a tashi kiyama duk wanda yayi irin wannan sankul din shi ma yana da zanubinsa ko wanne ne to mu je saboda nan muraji'a ne kan lokaci kure mana fa qala ar-rajul sai wannan mutumin da al-Fudail bin Iyad ya masa magana ce ya aba ali ya kai baban ali ma'ana kai al-Fudail bin Iyad inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah na cewa alladina idza asabatkum musiba ko in jaraba ta samu sai ce daga Allah muke gare shi zamu koma magana ta girmama qala lahu al-Fudail sai al-Fudail bin Iyad ya ce da shi ta'lamu ma taqul ka san abin da kake faɗa wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san me kace qala ar-rajul mutum yace cewa lai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai daga Allah muke kuma gare shi lallai gare shi zamu koma قال الفضيل سيف الفضيل يتي دشي ابن دنكي نفي تعلم ما تفسيره تاسم فشم بك إما أنم ونن كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون قال الرجل سيف النم تمن يغان سودة يكي فويد دشي إلمي سيتي دشي فسره لنا يا أبا علي فسترامنا مع نمي تقن سياتي أبا علي قال سيتي دشي قولك بودن bakin da kai kace inna lillahi lalle daga Allah muke taqulu ma'anan inna lillahi shine ana abdul lillahi lalle ni bawa ne na Allah sai yanda Allah yi da rayuwata na mi kauya wa ana ila Allahi raji'un kuma lalle ni gare shi nake komawa sai yace faman alima annahu abdullahi kuma duk wanda ya san da gaske shi bawa ne na Allah wa annahu ilayhi raji'un kuma ya tabbatar zai koma zuwa ga Allah falyalam to lalle ya sani cewa bi annahu mawqufun wa tara la za tsayar da shi ran da ya koma din akwai tsayuwa bayan an koma wa man alima ai ko kai zakai girkar zakai degree sai kai gidan ko ba haka ban eh ai ka san courses din da ka dauka da elective din da core courses din da wane ne duk da ka gama sai da aka zo aka ce sai an tutse ka da ka gama ma aka ce ba a yadda da 'yan cikin ba sai an samu external supervisor shi ma ya zo ya tutse ka to ballantana Allah da zai bada aljanna wannan family ticket za a baka haka ne ko kamar anan ne zaman lafiya shi kuma ya samu ladan ku haka yi ana riga ku fara a hanya kuka cin mu Allah ya saka muku da alkhairi sai ce falyalam dan haka duk wanda ya da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sani bi annahu mawqufun wa tara na za a tsaye da shi wa man alima annahu mawqufun dukko wanda ya san cewa Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi a wani wurin Allah ce thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im sai an tambaye ku game da ni'imomin da aka yi muku wani wuri ya ce wajadu ma amilu hadira in kowa ya tsaya zai ga aikin sa komai an zo da shi kuma Allah zai ce aka mu auni a auna wa nad'ul mawazin al-qista li yawm al-qiyamah malace falyalam to duk wanda ya san za a tsaye da shi ya kwana da sanin cewa bi annahu mas'ulun za a tambaye shi wa man alima annahu mas'ul wanda ko ya san za a tambaye shi falu'idda li su'ali jawaba yayi kokarin tanajin amsan da zai bayar na tambayan da Allah zai masa fa qala ar-rajul fi wannan mutun yace da al-fudal bin iyad fa mal hilatu yanzu menene dabara tunda dai ta tabbata Allah zai tsare mu ya tambaye mu ya kake ga za a yi qala sai al-fudal bin iyad yace da shi yasiratun mafitar mai sauki ne qala wa ma hiya yace menene wannan mai saukin ga magana ta girmama qala sai yace abinda zaka yi shine ya kai bawon Allah tuhsinu fi ma baqiya ka kyautata abin da ya saura na rayuwanka ka bar saban Allah ka dawo kai da'a idan kai haka yughfaru laka ma maba wa ma baqi abinda kai na sako a baya sai Allah ya yafe sauran da zaka yi gaba sai kare kai sa kai ayyukan kwarai fa innaka domin ka sani kuma in ba kaje aiki da wannan magana in asa'ta kaje ka munana fi ma baqiya a cikin abin da ya saura na rayuwanka bayan wa'azi ya zo ka gane shari'a to ka kwana da sanin cewa ukhista za a kama ka bima madha da laifin abin da kai ya wuce wa ma baqiya da kuma abin da ya saura na rayuwa duk sai Allah ya tambaye ka tunda ya gama maka hanzari ya baka abinci ya baka abin sha ya baka kwanaki ya baka lafiya ya aiko annabi ya saukar maka da littafi ba sauran kuma excuse wa hadha mimma yuwaddihu mala yace wannan yana daga cikin abin da zai bayyana mana a sarari ma'ana qaulihi alayhi salatu wassalam yana da gaske amma da zai bayyana mana ma'anan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Imam al-Bukhari hadisin Sa'd bin Sa'd as-Sa'idi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa innamal a'malu bil khawatim lalle ko wani ayyuka dukkan ayyukan bayi ana la'akari da abinda suka gama ayyukan su akai ne karshen abinda mutuwa ta cin musu akai Allah ka sa mu gama da imani to shine mallai yace thumma idza wufiqa al-insanu li shay'in min al-a'mali sannan ku sani yan uwa idan ya zanto an datar da mutum da wasu ayyuka na kwarai Allah ya dora ka ayyukan kirki ka wayi kai ka ganka akan haka qallat aw kasrat wadannan ayyukan kadan ne ko masu yawa indai kaga Allah ya saka cikin mutanen kirki masu aikin kwarai to fa alaihi Allah yaktarra bi amalihi ya zama wajibi a kanka kar ka rudu da ayyukanka, har ka rinka kallon wasu ne ɓatattu, ku ne shiryayyu, ko ka rinka ganin ku ne ƴan aljanna, su wani kam ƴan wuta ne, a'a ba'a ma Allah shishigi. Kar ka rudu bi amalihi da ayyukansa, hatta wa in kasurat, ko da ko ayyukanka sun yawaita, wa ta'addadat, kuma sun nau'anta nau'i mai yawa, kana azumi, kana zakka, kana qiyamul layli, kana sadaka, kana yawan tilawan qur'ani, gashi baka shan giya, baka tata, baka zina, ai an soka da alkhairi, to tare da haka ka rodi kanka, kar ka dauka wai shikenan an gama ba, a gama ba, har sai ka ganka aljanna. Malam yace wal yadhkur halal mu'minin, idan har kaga Allah ya baka daman yin aiki na kwarai, to ka tuna yanayin halin mu'minai alladhina zakarahumullahu subhanahu wa ta'ala, wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi siffan waɗannan mu'minan, kuma a cikin suratul mu'minun, siffan mu'minai a suran mu'minai ai 10 da 10 kenan. Tare da haka Allah ya ce su mu'minai ne a suratul mu'minun, amma ka tuna yanda ni na siffanta, in dai mu'mini na kwarai ne, walladhina sune waɗanda yu'tuna ma atau, suke bada abin da suke bayarwa, bi ma'ana suke gabatar da ayyukan da suke gabatarwa na kwarai. Amma tare da haka wa qulubuhum wajila, zukatansu a tsorace take, cikin raurawa da kaduwa, annahum ila rabbihim raji'un, cewa lalle sun tabbatar fa za su koma gaba ga ubangijinsu, littafin su ya lata kare, da dama za su amsa ko da hagu. Ba muminin da zai bar duniya face yana tsoron cewa kar ya zamto yayi wani abu da ya bata ayyukansa bai sani ba. Sayyidina Umar radiyallahu an yakan yi magana Qur'ani, ya saukai maimaita maganan shi, a sa shi cikin Qur'ani, a karanta shi har tashin alkiyama, kamar faɗin Allah ta'ala, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa in hazwa karshe. Waɗannan duk maganganun Sayyidina Umar ne, harafi da harafi, Allah ya zabe su ya mai da su wahayi muke karanta su a Qur'ani. Tare da wannan, lokacin Sayyidina Umar yake kwance cikin jini, an soke sa da wuka zai mutu, wani saurayi ya shigo ya kalli Sayyidina Umar ya ce da shi, hani allaka aljanna, ya Sayyidina Umar aljanna ta tabbata gare ka, ya ce ka musulunta, musuluncinka ya zama alkhairi ga al'umma, ya ce da shi fataha Allahu bika albilad, Allah ya buɗe garuruwa sanadiyanka musulunci kusan kasashe 54, Sayyidina Umar ya buɗe ko 24 kafin mutuwarsa. Amma Sayyidina Umar yana jin wannan maganan cikin jini ba, ya ji ya ce ya kai wani, inda zan je lahira a ce ban da ladan ko ɗaya na aikin nan, matuƙar ba za a sa ni a wuta ba, na gode ma Allah. Kaga rashin ruɗuwa da kai kenan. Ya suma a wannan yanayin, dan shi Abdullahi dan Umar ya ɗaga kanshi ya sa mai fulo irin na ciyawa, ba wai na auduga wannan namu ba. Sayyidina Umar da ya farfaɗo cewa ya sa kaira a kan fulon nan, yana cikin jini ba, jini na zuba. Aka ce ɗanka ne Abdullahi, ya ce ku cire ku sa kaina a ƙasa ko Allah ya ku tausaya mu a lokacin da za a ɗauki rayuwa. To kaga mazaje malam, amma kai yanzu motsi kaɗan sai ka dinka jin kamar ma to kuma ku je aljanna ba wallahi shi, akwai sauran aiki, akwai sauran aiki, akwai sauran aiki. Allah dai ka sa ni gamdakatar. Malai ce wakar sa'alat ummul mu'minina Aisha, hakika an tambayi uwar mu'minina na Aisha radiyallahu anha, afwan ta tambayi, ita ta yi tambaya, ta tambayi annabiya sallallahu alaihi wa sallam, ta tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, an ma'ana hadhihi al-aya, cewa me wannan aya take nufi ne ta cikin suratul mu'minun. Tace qultu, da kanta tace na tambayi Allah sallallahu alaihi wa sallam, nace da shi ya rasulullahi, ya zakadar Allah, Allah ta'ala na cewa wallazina yu'tuna ma atau, wadan sune wadanda suke bayar da abin da suka bayar na dukiya, ko suke aikata ayyukan da suka gabatar na alkhairi, wa qulubuhum wajila, amma haka kuma zukatansu a tsorace suke, annahum ila rabbihim raji'un, takan sakankan cewa da suke cewa lalle su zuwa ga ubangiji su za a maida su. Sai ta ce aqumur rajulu, shin shine mutumin da yazni, yake yin zina, wa yasriqu, yake sata, wa yashrabu al-khamra, yake shan giya, su aya take nufi? Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya binti abi bakrin, ba haka abin yake ba, yake diyar ababakar, yake wanda kika fito babban gida, diyar babban mutum mai daraja, ya kira sunan shi don a nuna matsayinsa. Sai ya ce, ko kuma mai ruwaya ya shakka ya ce ko cewa la ya binta siddiq, a'a ya ke diyar mai gaskiya, ba haka ayan ke nufi ba, ba mutumin da ya kasance mai waɗancan mayagun ayyuka ake nufi ba, walakin nahu, sai dai wanda ake nufi shine ar-rajulu mutumin da yasumu yana azumi fa wa yusalli yana salla kaga azumi da salla ibada ne da ta shafe shi shi kadai wa yatasaddaqu alkhairin shi ya wuce kansa shi kadai har yakan yi sadaka wasu ma su amfana da alkhairin sa wa huwa yakhafu amma kuma a lokaci guda yana jin tsoro Allah yuqbala minhu a cewa Allah bai amsa masa ba kaga almu'minu ya'ishu bayna alkhawf war-raja indai mu'mini ne dama fukafukai duke kai mutun aljanna ka san tsuntsu bai tashi sai da fufuke biyu shine tsoro da kyakkyawan fata walihala sahal hadith wannan ne ma yasa hadisi ya inganta annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala cewa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce wancan hadisin da muka gama karanta Imam Ahmad ya fito da shi ya fitar da shi hadisi na 25705 da Imam Tirmidhi hadisi na 3175 sannan Malam Nasiri na Albania inganta shi cikin hadisi a cikin silsilata hadisi sahiha hadisi na 162 malai ce wannan yasa hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna ba wani mutum a cikin ku wannan fa da ana magana kan kan murudi kan mu ne ba wani mutum a cikin ku koda ko limamin juma'a ne shi koda mahaddacin qur'ani ne wanda ayyukansa za su shigar da shi aljanna qalu sabai suka ce wala anta magana ta girmama har da kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ko waye ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadda kai ala yace wala ana haddani din ma'ana tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro saboda shi ka ai mun riga mun san matsayin sa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alaik magana ta kai karshe yace illa an yatagammana ni Allah an la an yatagammadani Allahu minhu bi fadlin wa rahmatin sai dai fa idan Allah ya lullube ni da wata falala da gare shi da rahama kuma ya riga lullube shi din mu ma Allah kan lullube mu sakamakon kaunar da muke masa sai malai ce ku sani yan uwa fa'ala al-abdi ya zama wajibi akan duk wani bawa Allah ya kitarra da kar ya rudu kansa bal a maimakon ruduwa da kai abinda ake so da kai ya harisu ka kwadaitu ne ala al-iksar min al-a'mal as-saliha wurin kaga kana ta tara ayyukan kwarai da su ake depositing a account din lahira da su ake cajin batirin da ake imani da shi yadda kake ji kana so wayan ka in ka duba ka ga percentage ya kai nawa 90 wani abu ko ya baka 100 to ita ma lahira haka ake mata tanaji da ayyuka na kwarai sannan in ka gama aikin tsuguna bata kare ba annabi ibrahim alaihi salam ka'aba ya gina ya koma makamin ibrahim nan inda ya tsaya annabi ne Allah ya sa shi aikin kuma ba gidan giya gina ba dakin Allah amma sai ga shi ya daga nan ya ce rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana to kai waye a yau annabi da yayi aka ce roki Allah ya amsa kenan ashe mu muka fitantanta mi fiye da shi shi yasa sai malai ya ce wa yas'alullaha tabaaraka wa ta'ala kuma kullun ka rinka roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alqabula ya karbi aikin ka war rida kuma ka roki Allah ya dade kai in Allah ya dade kai magana ta kare ba zai barka ka je inda ba zai barka ka shiga tarkon da baka fita ba wat tawfiq kuma ka roki Allah ya datar da kai da abin da yake so ya dade shi Allah ka sa mu a ciki malike summa fi hadal bab sannan har wayo a cikin wannan babi na babul a'mal as-saliha babin magana akan ayyuka na kwarai la yaghibu 'anil mu'min baya boyuwa ga dukkan wani mu'mini indai mutum mu'mini ne ba zai boye a gare shi ba wannan mu'min al-hasif wanda yake mai hankali da kaifin basira shine al-hasif an gane ko al-aqil al-fatan kenan wanda yake gane abu kuma yake da kaifin basira duk mu'mini mai kaifin basira baya boyuwa a gare shi cewa akwai al-umru thani duk dan adam yana da rayuwa ta biyu lil abdi wanda bawa ke samun ta ba'da mautihi bayan ya mutu duk dan adam in ya bar duniya to wata rayuwa ta biyu tana faruwa za mu ji menene ita yace wa hadha janibu fil a'mal wannan shi ma wani bangare ne na ayyuka la yaftunu lahu illa al-muwaffaq ba wanda yake hankalta ya gane cewa akwai farayuwa ta biyu da dan adam ke yin ta bayan mutuwansa ba mai kaifin hankalin da ke gane wannan illa al-muwaffaqun sai wanda Allah ya datar da su akan abin da yake so min ibadillahi daga bayin Allah fa yakunu lil wahid minhum sai kaga ya kasance zai kawo rayuwa ta biyun kenan ta yanda zaka ga ya kasance kowane ɗaya daga cikin muminan nan masu hankali yana da umran akhar, yana da wata rayuwar ta biyu da ya buɗe babinta fi babil a'mal, a babin ayyuka. Mutum zai mutu amma sai ya buɗe wata wani babi na biyu na wata sabuwar rayuwa da zai more ta ba'dal mauti, bayan ya mutu. Wa huwa al-umr ath-thani, wannan ko tace rayuwarka ta biyu, abinda kai yanzu kafin mutuwa da abinda ka bari a doran kasa bayan mutuwarka. Yace wa hadha yaqulu sallallahu alaihi wa sallam, naki yin sharhi ne saboda annabi da kansa zai sharhin gayina. Eh, magana ta ƙari ai. Eh, shugaban masu sharhi na duniya da lahira ko. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana rayuwar mutum ta biyu nan bayan mutuwarsa, yace idza matal insanu, idan mutum ya mutu, al-insan, musulmi ko mumini ko kafiri, mace ko namiji, in qada anhu amaluhu, ina shaida muku aikinsa gaba ɗaya sun yanke, ba wani abu da zai ci gaba bayan rayuwar shi, illa min thalathatin, sai dai abu uku, abu uku kadai za su ci gaba da rayuwa bayan mutuwar mutum, illa min sadaqatin jariyatin, ko dai mutum ya yi kokari ya makansa wata sadaka mai gudana wanda baya nan amma aikin na nan ana amfana da wannan aikin, aw ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma ya ilimi ya bar wani ilimi da ake amfana da shi, ko ta hanyar koyarwa, ko ta hanyar rubuce-rubuce, ko wani makamancin wannan, awwaladin salihin, ko kuma ya haihu ya bar ɗa amma fa ba kowane irin ɗa ba, salihin nagari, wanda aka yi ma tarbiya, tarbiya ta addini, yad'u lahu, wanda zai rinka ɗaga hannu yana ma iyayensa albarka, ya Allah ka gafarta ma iyayenmu don tsarkin sunayenka. وقال في الحديث الاخر اي حديث به بقاعه شرح جماعه وقال وقال في الحديث الاخر حكى النبي صلى الله عليه وسلم ساكي فدي على وني حديث الندب yake cewa sab'un ga wasu ayyuka guda bakwai yajri lil abdi zai yajri lil abdi ajruhunna ladan su zai ci gaba da gudana yana zuwa account din bawa min ba'di mautihi bayan ya mutu. Akwai nan da sirrin su yanzu, amma har yanzu a raye suke, lajikan Sheikh Jafar Mahmud Adam da rahama, a majalar Tudun Wada ban taɓa mantawa wata rana muna wurin Darul Hadith, inda Malam Albani ya karatu na ƙarshe ɗin aka kashe shi, malamu Malam Musa Sahabi Allah ya ƙara masa lafiya, mun je wurin shi mun gama abin nan da shi, sai ga wani dattijo a keke ya ji an sa karatun Malam Jafar, zai wuce a keke, dattijo ne sosai wallahi, ya yi gaba can sai ya tsaya, muna kallon shi da abokina Malam Ismail Sahabi, kasa Malam Ismail, muna tare da Malam Ismail, ya shiru da tijan nan kawai sai ya fashe da kuka, da ya saurari karatu Malam Jafar kawai sai ya fashe da kuka, ya taka kekensa ya tafi. To me wannan ke nuna maka? Da a ce sharri ya bari a doron kasa, ba kukan wannan kukan za a yi ba, sai dai a kukan alatsi ne, wasu ma murna lati, kuma mala'iku su ce ya tabbata mutum dan wuta ne, kamar yadda hadisi ya tabbata sai al-Bukhari. Kaje ka karanta sahih Bukhari, babu sana'un nasi 'ala al-mayyit, babin da mutanen kirki za su yi magana a game da mutum bayan ya mutu, shine sana'un nas, mutanen da ba za su yi ma sharri dan ba su sanka ba, ba za su yabe ka ba dan suna kaunanka gaskiya, za su faɗa in kai daidai za su ce kai, in kai kuskure za su ce kai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Imam al-Bukhari saqa al-hadith, ya koro hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan babin, gawa aka wuce da ita, mutane suka faɗi alkhairi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wajabat 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 hasu uku, ta tabbata ta tabbata ta tabbata. Sayyidina Umar yana wurin, yayi ta so ya tambaya amma dai ya shiru, aka ƙara wucewa da wata janazar, aka ce yace wane ne wannan, aka ce fulan wane ne, mutane suka yi ta faɗin sharri a kansa, suka yi ta faɗin sharri, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara cewa wajabat wajabat wajabat, ta tabbata hasu uku. Sayyidina Umar sai ya kasa hakuri, a ne ce ya Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, wancan alkhairi ta tabbata sau uku, wannan sharri duka kuma amsa ɗaya ta tabbata sau uku, me ya tabbata? Ya ce wancan na farko da ku faɗi alkhairi bayan ya mutu, dama an ka mutu mutane ba su yi maka rawa, inda wanda suke lahira za su juyo su ga abinda wanda suka bari a baya suka yi musu a bayansu, wani baƙin ciki ma zai ƙara kashe shi kila karo na biyu. Za ka yi mamakin mutane ran da baka nan, kar ka taɓa tsammanin za su tsaya yadda suke tsaye da kana raye, ka yaudari kanka, ka yaudari kanka, rayuwar ba ta tafiya a haka, shi yasa kai ma kanka abin da ka san shi za ka mora a gobe, shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku ne khalifofin Allah a doron ƙasa, hakan ya faru shi ma zamanin sayyidina Umar. Aka wuce da wata gawa aka fada alkhairi yace ta tabbata sau uku, aka ƙara wuce da wata ya fada, wani ya ce mishi ya amiral mu'minin ya haka, yace mu ma haka muka ga mai gida yayi muka fada haka. Ina ba da mun fahimci wannan kenan, kaga sunna ce a yau in mutun ke ne mutu ya bar iya da barna a doran kasa, in mutanen Kirgiz kace ta tabbata yayi daidai da Allah ya karbi ta tabbata su. Badan zaka tara su kawai ka sa musu san abun duniya da abun hannunka su bi ka saboda duniyar ka ba, waɗannan ba su ne mutanen kirki ba, ba su bane wanda ake gaya maka kuskurenka cikin girmamawa, amma dai sun gaya maka kuskurenka kai daidai sun karfafe ka, ko kowa ya zage ka su sun tsaya da kai. In kana da hankali waɗannan su ne mutanen da ya kamata ka zauna tare da su. Duk wanda ba su ba sunan su Qurana ussu me ya gun abokai, mun kuma karanta littafi game da su, ai kun ji kuma kun ga hatsarin su. Yana da ya kamata a saurari littafin na karanta shi, duk girman ka, duk matsayinka, wallahi abokai suna ma tasiri, ko wane ne kai a doron kasa, wallahi suna tasiri. Allah ka bamu mutanen kirki su zama kewaye da mu, muna raye da bayan mutuwa mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sab'un muta'abu ayyuka bakwai lil yajri lil abdi, suna gudana ga bawa ba su yankewa, ajruhunna ladan suna gudana wa bawa min ba'di mautihi, bayan mutuwarsa, wa huwa fi qabrihi, alhalin yana kabarinsa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba sai kun tambaya ba, na san kuna son ji, ku rike su, ku haddace kuma ku zama a cikin su. Na farko, man allama ilman, duk mutumin da ya koyar da mutane wani ilimi mai amfani, to koya mutu, in dai ilimin na doron kasa zai zamto mutane suna amfana da shi. Allah ta saka malaman mu da alkhairi. Aw kara naharan, ko mutumin da ya haka ko ya gudanar da teku, ruwa, mutane, wani makwabcinka bai iya noman rani, sai ka ja ruwa ka ce ya bi ta gonansa, shi ma ya rinka noman rani. Ko arewa ba su da ruwa sai sun tafi Lagos, da ka zama shugaban kasa ka ce a kawo shi Niger, za a iya ya taho Niger, su ma yan arewa su zama ƴaƴa. To kaga wannan har a tashi kiyama annabi ya ce ladanka yana nan. Allah ya sana musu fadaka. Aw hafara bi'ran, ko mutumin da ya tona rijiya, mun samu na nawa na ku, kun ga ruwa ya samu abu biyu ko, saboda waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin, inda ka samu da ruwa ka samu da alkhairi. Wani yazo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, mahaifiyata ta taras, Allah ya jikanta da rahama, mu ma jikan namu iyayen, yace zan iya yi mata sadaka Allah kai mata lada? Yace kwarai da gaske, in kai sadaka da niyyar lada ya je mata zai je. Har ya juya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rudduhu alayya, ku dawo min da shi. Yana shigo ya ce alayka bi saqil ma, ina baka shawara, ko za ka yi sadaka da wani abu ka hada da shayar da ruwa? Yace dan ban san abin da ya kai falala a wurin Allah kamar shi ba. Aw garasa nakhlan, ko mutumin da ya dasa dabino, an faɗi dabino a nan saboda ita ce abincin larabawa a lokacin, kuma ita ta fi kowane itace kusanci da mumini, tunda maganar mumini ake, Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta dabino da mumini, amma ya ɗauki duk wani irin bishiya, to kai a yau gogirin fa aiki ya ganta lakatarar mu, har yau ba mu fara shuka ba, ya kamata ka tattalo mu mu fara. Aw garasa nakhlan, ko mutumin da ya dasa ya shuka dabino, wannan ya ɗauki dukkan wani wata bishiya. Dan hadisi na cikin sahih Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko noma kake yi, dabban da ke maka huda ta take bishiyan ya karye, Allah zai baka ladan sadaka kai da wannan bishiyan da ta karya. Masararka da ta takan nan ya karye, karka da ke ta kyale ta sadaka kai, Allah zai biya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko dabban ta ci da bakinta sadaka ne, ko tsuntsu ya sauka ya ci shi ma sadaka ne, duk da ba haka muke so ba ko, to amma dai sadaka ne an kana da lada. Aw bana masjidan, ko kuma mutumin da ya gina masallaci, Allah ka ba mu ikon yin wannan kafin mu bar duniya. Aw warasa mushafan, ko mutumin da asalin wato ya gadar da alqur'ani, ma'ana ya rasu da aka zo tattara kayan gadon shi aka ce ga alqur'anin shi, to wallahi za ka yi mamakin mu. Da yawan mu a yau muna da wayoyi na dubunnan ɗaruruwa, amma ba mu da qur'anin da namu ne, namu ne wannan za a daga gida ce, qur'anin gida ne na falo, na falo za a ɗauka kowa zai karanta, amma ina na kan wanda yau in karasa za a ce qur'anin nan naka ne, shi ake magana, shi ake magana. Saboda ana tsammanin duk mumin yana da wurdil yauni, yana da wani kaso na qur'ani da yake karanta shi a duk rana, a duk rana. To kaga anan fita da ki kowa, dole a tashi a gyara, saboda mu muna da wannan matsalan, mu gaya mu kanmu gaskiya. da wuya ka ga muna da kai wani faraban shi da saukan Qur'ani tun Ramadan fa yanzu ka ga Ramadan kusa wata biyar da tafiyar ta to wani sakon Allah nan bai biyo ta kanshi ba ga bana maganan wanda bai ma damu ya koyi Qur'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin cikin ku shine wanda ya koyi Qur'ani ya koyar da shi a wani wuri ya ƙara sausauta da rabaka yace al-mahir bil Qur'an ma'a safarati al-kiram al-barara wanda ya iya Qur'ani gwani ya iya shiga ya fita a Qur'ani to ran al-kiyama yana tare da mala'ikun da suka rike Qur'anin a sama tsawon shekara 23 aka rinka saukar da shi a hankali a baitul izza wanda Allah ya faɗa cikin surati abasa bi aidi safara yace me kiramin barara wallazi yaqra'uhu wanda ko ke karanta Qur'anin wa huwa alayhi shaq yana bashi wahala a wani wuri yace huwa alayhi shadid yana masa wahala da kyar yake tada bakin ya hada ta zube ya koma bai daina ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ku kirga da shi shi ma ana yi da shi falahu ajran shi kam lada biyu ma Allah zai bashi wahalan koyan Allah zai biya kowane harafi ɗaya kuma ladan ka goma ne da Allah ina zaka je ka kai sibin ka a zo ma interview ka kasa rubuta sunanka ka a cikin sunanka ka kin gafa da wake small letter da capital letter kuma a ce secretary ake nema za a dauka a ce an dauke ka zai yi wannan to a wurin Allah zai yi saboda aljannan ya aje ta saboda bayi ne na kwarai mu tafi wai wai ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya autaraka waladan ko kuma mutun ya barka yastaghfiru lahu da zai rinka roka masa gafara ba'da mautihi bayan mutuwarsa Allah kai mu iyayen mu gafara wa min al-ajib mali ce yana daga cikin abin burgewa ko abin ban mamaki anna nasan cewa wasu mutane fa yan uwa amwatun sun riga sun rasu fi quburihim suna cikin kaburburan amma abun mamakin tajri lahumul ujur ga lada nan na ta gudana musu suna samu kullu yawmin wa laylatin aduk dare da yini yanda ka san MTN na samun kuɗi fa sakal to haka su ma suke samun lada dare da rana Allah ka sa muna da rabo wa yata'afu thawab kuma ana ta ninninka musu wannan ladan nasu wa akharun amma kuma wasu mutanen yamshuna alal ard ga su suna tafiya a doran kasa wa tamurru layali wal ayyam ga darare da kwanaki na shudewa wa shuhur da watanni amma abun takeici wala yuhassiluna ajran ba sa samun wani lada bal kai bar wannan maganan ma a maimakon ladan su yuhassiluna ithman zunubi suke samu wa wizran da nauyin laifin da sun koya mu su barna suna yi ga nasu zunubin ga kuma zunubin wanda suka koya ma li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm sun yi barna kuma sun koya ma wasu sun mutu sun tadda ukuban abin da suka yi kuma idan mutum miliyan ne fans dinta da suka bita ita ma wannan zunubin na dinta wallahi da muna da hankali duniya ta ishe mu hankali ka duba ka ga a social media kadai an fa samu matan da ta rasu a kuma watan Ramadana ta rasu amma roko ake dan Allah mutane su rinka deleting bidiyon ta a'a to wace tayi roko ake yi don Allah duk wanda ke da bidiyon ta ya goge to idan an goge nata an goge na duniya da Allah ya ce wa inna alaikum la hafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun su kuma kofin mala'iku zai yi sai goge shi ba zai goge ka duba ka ga yarinya budurwa matashiya yar zariyan nan da ta rasu mahaddaciyar Qur'ani jimanan bidiyon ta kowa sha'awan yake ma ya gani kai da yawa ma ba su fanta ba sai bayan mutuwan ta ake mata addu'a da fatan alkhairi ne imani har wanda suka tsaya sallan gawanta da yawa ba su fanta ba kafin mutuwan ta inna sa'ayakum la shatta kowa yayi abin da yake so gobe ai masa ita rayuwa haka take madubi ce bal yuhassiluna ithman wa wizra ma la ce wal iyazu billahi muna neman tsarin Allah ya Allah karka samu cikin wadannan fa ya subhanallahi kai jama'a sarki ya tabbata ga Allah fi hadha tafawut ku kalli irin wannan fifiko da ake da shi wacce bayin da bambanci tsakanin mutanen kwarai da na banza fa aina al-i'tibar to ina wa'azin ina abun lura mun fadaka kuwa wa aina al-iddikar ina fadaka mu fadaka mu gyara wala ce wa hadha maqamun wannan magana da ake na kasuwanci mai riba ayyuka masu dimbin lada matsayi ne wanda yambagi alal insan, ya dace ga kowane mutum, inda yana so ya more su to an yujahida nafsahu, ya tashi fa ya kisar ranshi. In ka ganka aljanna ka ya kisar ranka ne, je ka karshen suratul ankabut, wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha liman lima'man lama al muhsinin. Allah yana tada masu kyautata, ya ce wanda suka yi kokari su za mu ba. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal mene nafsa anil hawa, mutun ya hana ransa abinda take so na barna, to ka yaki san ranka. Alal fikhi, ka tashi ka fahimci addinin nan, domin ita ce alakanka da Ubangiji. Fihi, a cikin wannan addini. Thumma yujahiduka, sannan har wa yau ka yaki ranka. Alal amali, ka wurinka ga kayi aiki na kwarai. Hatta la yati alayhi yawmun, ta yanda har kar a samu wani yini ya zo ma mutun, a wannan yinin yandamu, mutun ya rinka yin nadama. Wala yanfa'uhu nadmuhu, alhalin nadamansa ba za ta amfane shi ba. Wa man farrata, duk mutumin da ya sakaci au dayya'a, ko ya tozarta rayuwarsa da lokacinsa, yandamu, zai yi nadama, nadamatan, wata irin nadama shadidatan mai tsanani. Fi maqamatin adida, a wurare masu yawa, yayin cire fitar rai, yayin tambayan kabari, yayin azaban kabari, yayin fitowa da kabari, yayin hawa sirabi, yayin karban littafi, waɗannan duk wurare ne na nadama. Dukkansu da kaji su biyar ɗin nan, da yayin ganin ayyuka, su ma duka tashin hankali ne. Waje a yau ma idin bi jahannam. Wala yanfa'uhu nadmu, in mutum ya saka cifa na dama ba za ta amfane shi ba. Fi tilkal maqamat, a irin waɗannan matsayi na wurare. Walihada, wannan ne ma ya sanya, ja'at ayatun fil qur'anil karim, ayoyi suka zo a cikin alqur'ani mai girma. Fiha, a cikin waɗannan ayoyi, isharatun, suna nuni da wa'azi, ila nadmil azim, zuwa ga nadama mai girma. Ala tafrid, akan mutumin da ya saka ci a rayuwarsa. Fil iman, a cikin abin da ya shafi yin imani da Allah. Wal amal salih, kuma ya waye gari bai yi ayyuka na kwarai ba. Malai ce sawa'un, wannan nadaman yakan faru inda al-mauti, a lokacin mutuwa, daidai ne a yayin mutuwarsa ne. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama inda Allah madaukakin sarki yake cewa, hatta idza ja'a ahaduhumul maut, har idan mutuwa ta zo ma dayansu, su waɗanda ba su yi aiki na kwarai ba. Qala, sai ce rabbi irji'un, ya Ubangiji, sai ce Ubangiji, ku maidani duniya mana, a maidani mana ya Allah. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu, ko na samu domin in yi aiki na kwarai. Fi ma taraktu, a cikin damar da kuka bani na lokaci. Ga Allah ta'ala ce kalla, kalla kalimatu zajarin, kalma ce ta tsorata ba da ta mana baki, mutumin banza, shiru, shi ne ma'anan kalla. Allah Abdulrahman idan Abdul zai ce a'a hako, eh shine mai kalla. Ai kalla, Allah ya ce ina, an bar shiri tun rani. Naha kalimatun huwa qa'iluha, wannan magana ne wanda yake fadinta da bakinsa. Allah ya ce yau dai kai ke fada, mu ko mun gama baka uzuri. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, Allah ta'ala ya ce a gaban su kuwa akwai shamake har zuwa ranar tashin su, ran da za ta tashi alkiyama. Au au menene ce au yawmun yawmun nushur, ko ko kuma kun ga wanda ya ce lokacin mutuwa, ya ce ko yawmun nushur, al-nushur shi ne al-ba'ath, dawo da mutane rayuwa bayan mutuwa. Fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum yastahira, tsawa ɗaya za a yi, busa ɗaya, sai kaga kowa ya tashi mala. Allah ka sa mu tashi cikin aminci. Au yawmun nushur, ko ranar da za a tashi mutane yandamu, sai mu ce nadama wanda shi bai yi aikin da ya kamata ba. Allah ta'ala ce kafin zuwan ranar, ga uzuri na ƙarshe a gare ku. Ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na aiko ka, wa anzirin nas, kai gargadi ga mutane. Kuma wallahi yayi gargadin, Allah shaida ne yayi da kansa, yace fa hal ballagtu, na isar. Kuma aka wakilce mu aka ce ya isar, kuma ɗaliban arzikin su sahabban suka koyar har muka gane gashi yau. To da aka sako ya zo. Wa anzirin nas, kai gargadi da mutane. Yawma ya'tihimul azab, ranan da azaba za ta zo musu. Fayaqulu alladhina zalamu, sai waɗanda suka kafirta. Zalamu a nan ba zalim yana nufin kafirci, wal kafiruna humuz zalimun, ko sai wanda suka kafirta su rinka cewa rabbana, ya Ubangijinmu, akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, su ce ya Allah ka saurara mana zuwa ɗan lokaci ƙanƙani, za mu amsa kiranka, kuma za mu amsa kiranka kuma mu bi manzanninka. An fahimta ko? Sai Allah ta'ala ya ce awalam takunu aqsamtum ma ma'alahu walam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Allah ta'ala zai ce ada ba ku kuka rinka yin rantsuwa ba akan cewa ba za ku gushe ba, kun dauka duniya matabbata ce, ba ku ne kuke rantsuwa ba inda za a iya da ku ba, to yau shikenan. Allah ka tsare mu. Sai malai ya ce au indal ardi, kun guri na uku, ko mutum ya nadama a lokacin da ake bijirowa al-jabbar a gaban Allah wanda yake mai tursasawa, ko an ji ko an so, shine al-jabbar mai tursasawa a cikin dadin rai ko kishiyar haka subhanahu wa ta'ala. A yi wannan lokaci akwai waɗanda yanda mu za su yi nadama. Ya Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka. Allah ta'ala ke cewa walau tara ilil mujrimun, ina ma da ce za ka ga a yayin da wanda suka bijirewa Allah, nakisu ru'usihim inda rabbihim, suna kankan da kansu ga ubangijinsu, suna cewa rabbana, ya ubangijinmu absarna, mun ga abin da ka faɗa ɗin, wallahi mun yadda, wa sami'na, kuma mun ji za mu yi aiki, farji'na, taimake mu ka maida mu duniya, na'mal salihan, da mu aikata aiki na ƙwarai, inna muqinun, mun sakankance wallahi mun yadda da gaske ne akwai wuta da aljanna. Allah ta'ala zai ce ina, ai magana kuma an bar shiri tun rani, aufin nari, ko kuma a lokacin da mutum sakaci na ƙarshe ya faru ya shiga wuta. A wannan lokaci idza udkhila, in aka shigar da mutum cikin wuta, yandamu, zai yi nadama, nadaman azima, nadama mai girma. Qala Allah azza wa jalla, Allah mai girma da buwa yake fadi, anil kafir, anil kuffar, dangane da kafirai, yace walladina kafaru, su ko waɗanda suka kafurta suka yi mun butulci, al kufur shine butulci, na ba su lafiya, na ba su imani, na aiko annabi, sun shaƙi numfashi na, na ba su ruwan sama, ne musu kaza, ne musu kaza, har sun haihu, sun hayayyafa, amma ni ba su bauta mun ba, ta yi ƙarshen butulci kenan. Wanda yana da zafi a rai, ko da ka haifa ki maka biyayya, zafi kake ji a ranka, to ina ga Allah da ya halitta, ya za a saba mai kai tsammanin duniya ta zauna lafiya? Ai ba a ɗauko saitin da ya kamata ba. Allah ta'ala ce walladina kafaru, waɗanda suka kafurta, lahum naru jahannama, suna da sakamakon wutan jahannama. Lahum nar shine suna da sakamakon wutan jahannama, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha, ba za a karbi rayukansu ba a wutan, ga su a wutan amma ba su mutu ba, balle su mutu, ba za a karbi rayukansu ba balle su mutu, kuma za a basalin wato za a saukaka, ba za a saukaka musu wani abu na daga azaban wutan ba, shine ma'anan wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Allah ta'ala ce kadhalika najzi kull kafur, hakamar haka muke yin sakamako ga kowane kafiri in yi mana kafirci. Wa hum yastarikhuna fiha, haka za su rinka kururuwa a cikin wannan wutan suna cewa rabbana, ya ubangijinmu, akhrijna, ya Allah ka fitar da mu, na'mal salihan, za mu aikata aiki na ƙwarai, ghayra alladhi kunna na'mal, ba irin wanda muka kasance a duniya muna yi ba. Allah ba mu dama mu koma ba, za mu ƙara irin haka ba. Allah ta'ala ce ba haka muka yi da ku ba, awalam nu'ammirkum, yanzu ba mu raya ku ba, ma ya tazakkaru fihi man tazakkar, gwargwadon lokacin da mai wa'azantuwa zai wa'azantu daga cikinku, wa ja'akumun nadhir, ko mai gargaɗi ya zo muku, da baka ga da ƙarfinka kake abu ba, ƙarfin ya fara raguwa, muka nuna maka wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq, muka fara gudanar da ikonmu a kanka, komai naka ya dinga raguwa, kai wannan kaɗai bai sheka wa'azi ba, ballantana annadir, mai cewa halal da haram ya zo kuma ka ji shi. Allah ta'ala ce ba sauran uzuri ba, kuma zan saurare ku ba, don haka nan fadhuku, sai ku ɗanɗana azaba, fama lizzalimina min nasir, kuma duk azzalimi bai da wani, sannan azzalimi ba su da wani mai taimako. To malai ce fa hadha muqamatu, wannan wasu matsayi ne, takunu fiha hadhihi nadamat, wanda yake kasancewa irin waɗannan nadamomi suna faruwa, lakin naha la tafid, sai dai nadaman nan fa ko ta faru la tafidu, ba za ta amfanar ba. Allah ka tsare mu ya Allah. Wa li hadha al aqil, kuma wannan ne yasa duk wani mai hankali, in dai musulmi ne da ya san ya kamata, yu'tabaru, zai fadaka, zai hankalta, ma dawa fi daril amal, matukar dai yana nan a wannan gida ta aiki. In dai kana duniya kuma kai mumini ne, to ya kamata ka shiga taitayinka, ka fara tattalin abin da zaka fuskanci ubangiji da shi. Wa yusdihu min halihi, kuma duk mumini ne hankali, da haka ne yusdihu min halihi, kun ga yana kokarin mana ban kwana ko, zai gyara ayyukansa. Wa yusdihu min a'malihi, wa yusdihu min a'malihi, ya gyara yanayinsa da yake ciki. In kana yanayi mara daɗi na sabo, to ka je ka gyara. Haka nan ayyuka, in ka san kana ayyuka marasa kyau, to mun daidai. sannan ko da mutumin kirki ne wa yuhasibu nafsahu mutum ya je ya binciki kansa da kansa qabla an yuhasibahu Allah kafin Allah zai ce ku bincike shi Allah ya bincika shi da kansa binciken Allah ko ba ya kyau yau ko DSS ne suka bi ka wallahi ba ka fita ba indai ka ji sun ce ka taho suna neman ka to sun riki wani abin da wuya zaka kai labari ko ka fita a wani abin sai dai ka ce subhanallahi amma in ka ji sun ma wannan da masu aikin kwaya da masu aikin bincike in ka ji sun ce kaza to kar kai garajen wanke mutum ko rusawa bari su gama aikin su in sun zalunce shi Allah ya kwace shi in kuma yana da gaskiya gaskiya ce halinta an fahimci wannan to idan har waɗannan binciken suna kada ruwan cikin mutum ina binciken ubangijin da shi ya halice su ai ka san malam ba labari Allah dai ya tsare mu to Allah ta'ala mutum yayi kafin Allah ya bincike shi wa fil hadith al qudsi man Allah sallallahu alaihi ce hadisi yazo hadith al qudsi shine hadisin da Allah ke cewa annabi sallallahu alaihi ce Allah ya ce Allah ta'ala ce ya ibadi ya ku bayina inama hiya a'malukum fa nudai ayyukan ku ne fa usi halakum nake taskace mu duk abin da kuka yi a duniya ni Allah ban zaluntan ku shine nake taskace mu thumma uwaffikum iyaha sannan kuma zan sakan ka muku duk waɗannan abubuwan da kuka yi a duniya ku sani alaka na da ku ni Allah kadai ita ce faman wajada khairan duk wanda muka tashi a filin alkiyama karshen sakamakon sa yaga alkhairi falyahmadillah to ya gode ma Allah dan rahaman Allah ne kai shi ba wayansa ko karfinsa ba wa man wajada ghayra zalik wanda wa aka gama filin alkiyama yaga kishiyan alkhairi fala yalumanna illa nafsahu kai zaji kowa face kansa dan abin da yi ne muka zo mai da shi malai ce arada ahadus salaf wani ɗaya daga cikin magabata as-salaf shine ko sahabi ko tabi'i ko wanda ya biyo bayan tabi'i ko su ne al-qurunul mufaddala wani daga cikin magabata yayi nufin an ya'ida rajulan yema wani mutum wa'azi fa akhadahu ila al-maqabir sai ya dauke shi suka tafi makabarta sai rike shi suka tafi makabarta makwantan kowa da kowa na gobe walamma waqafa inda al-qubur a yayin da suka tsaya a kan kaburbura ga sunan kwance tudu kuma ka san ba kunyan doya ba ne wani makila mahaifinka ne a ciki ga sunan gaba iya gani ƙwale da husa ya ce da shi don Allah ku ji wannan wa'azin in ba ku gane komai a littafin nan ba sai wannan magana to malam ya gama sallaman kuna ji ko da ya riƙe hannun shi suka tsaya kan kaburbura sai ya ce da shi lau kunta makana ha'ula imada ta tamanna inda a ce kai ne a cikin ramukan da waɗannan bayin Allah suke ciki ma za ta tamanna me za ka yi buri kaddara kwance kake a kabari kai ne a inda yau suke kwance kuma gobe dai ka san kai din za a kawo wallahi inda kai ne a gicciyar nan me za ka yi tsammanin abinda za ka yi buri in kana yanayin da suke ciki kala sai ce a tamanna wallahi ba abinda zan guri kaman an yu'idani Allahu lil hayati Allah ya sake dawo da ni lil hayati duniya ya dawo da ni rayuwar duniya li a'mala salihan dan in samu in yi aiki na kwarai ghayra alladhi a'malahu ba irin wannan aikin da nake ba ba fa mutumin banza ban so yake ya kara akan wanda yake yace guri zan yi Allah ya dawo da ni in yi fiye da abin da nake a yanzu fa qala ta wannan magabaci yace da shi anta al'ana fi ma tatamanna to yanzu din nan kana cikin halin wannan gurin da kake a cikin sa kake yanzu an cika maka gurin da kake shi gurin da kake yi fatan da a ci a kabarin kake shi zaka yi to yanzu garanti Allah ya baka shi kuma muna tare sai ya ce da shi ai antal ana fi daril amal abinda nake nufi to yanzu ne kake gidan da ake aiki yanzu ne kake inda ake tara aikin da gobe ake huta da shi a ramin nan wal'aqil mai hankali kuwa yuhasibu nafsahu shine wanda ke binciken kansa yayin kansa hisabi qabla an yuhasibahu Allah kafin Allah ya bincike shi an gane ko wayazinu a'malahu kuma ya rinka auna kanshi da kanshi ayyukan da kai kana gane kai mai kyau ko ba kai ba qabla an tuzana gabanin a auna masa yawma liqa'i Allahi ranan da zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala sai malai ce to ni kuma ga magana ta ƙarshe a gare ku wal yahdari al'abdu min adh-dhunub duk wani mutum ya kiyayi kansa da aikata zunubai ya ma kansa gargaɗin aikata laifuka fa inna zunub domin su zunubai matsalansu tunsil abda hazzahu suna sa mutum ya manta rabon da Allah ya bashi min hadhihi tijarati rabiha, a cikin wannan kasuwanci mai riba da muke magana akai. In dai mutum zai zunubi to sai an hana mishi wata da'a, in dai zaka yi zunubin nan to sai Allah ya rufe ta kofan biyayyarsa a gare ka. In kana so a bude ta sosai dai ka ba wannan zunubin, saboda Allah mai tsarki ne zai karba sai abin da yake da tsarki. Wa tushkiluhu at-tijarati al-khasira, kuma ina gargadin kaina da ku da mu nisanci kasuwancin da yake asara ne a cikin sa. Wa kafa bidhalika uqubatan, wannan ko ya isa girman uquba a ce Allah ya hana mu mutum ayyukan kwarai, rayuwarsa ta kare, baya aiki irin aikin da shine Allah yake so. Malai ce nas'alullahi al-afiya, muna neman Allah ya rangwanta mana ya sa mu cikin bayin sa na kwarai. Sai ce wa khitaman, a rufe wannan littafi nawa, in ji malam Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badal, fa hadhihi isharatun yasira, waɗannan wasu nuni ne, wasu wa'azuzzuka ne na yasa cikin sauki, isharatun yasira, wasu wa'azi ne ba mai yawa ba, haula hadha al-mawdu, dangane da abin da ya shafi wannan mawdu'i na ayyuka na kwarai kafin rayuwa ta wuce. Wa huwa mawdu'un wasi', amma wannan matashiya inda magana za a yi a kanta sosai, to mawdu'i ne mai faɗi, wa kabir, kuma yana da girma da matsayi a addini. Wa as'alullaha, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ajalla fi ula, wanda yake ya girmama kuma ya ɗaukaka, bi asma'ihi al-husna, da sunayensa mafiya kyawu, wa sifatihi al-ulya, da kuma sifofinsa mafiya ɗaukaka, an yuwaffiqana, da ya datar da mu ajma'ina gaba ɗayanmu, lima yuhibbuhu, na daga abin da Allah yake so, wa yardahu, kuma yadda da shi, min sadidil aqwal, kama tun daga maganganu madaidaiciya, idan za mu yi magana Allah ya sa mu faɗi abin da yake daidai ne a wurinsa. Wa salihil a'mal, in za mu yi aiki Allah ya sa mu yi aiki na kwarai wanda zai amfane mu a haduwan mu da shi. Wa an yuzayyinana bi zinatil iman, muna roƙon Allah ta'ala ya mana kawa da kawa irin ta imani, ya zamto faɗin mu da ayyukan mu da komai namu ya dace da abin da masu imani na kwarai suke da shi. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin, a ya kake haka tunda ta aice kai shiru ka gyara gaba ciyaman, duk da a wanda muke baka gane ba har yau, sai kun rinka hakuri. Wasabru ala lazafi, wa an yaj'alana hudatan, muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu shiryayyu, mu din kanmu mu zamto shiryayyu, muhtadina, kuma masu shiryarwa, ghayra dallin, ya Allah karka sa mu cikin wanda suke sumbata, wala mudillin, ballatana subatar da wasu. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi, tsira da aminci Allah tabbata ga bawansa kuma manzansa, wa nabiyina shi ne annabinmu Muhammadin Shayabu, wa alihi da iyalan gidansa, wa sahbihi da sahabbansa ajma'in. To mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana ƙarshen wannan littafi a wannan rana. Wannan shi ne littafinmu na biyu kenan ko? Mun yi khutabun nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, fi hajjatul wada ga wannan kuma. To insha Allah littafi na gaba shi ne hukunce-hukunce ne ko hikimomi da aka fitar a cikin wasiyar Luqman al-Hakim, wannan wasiyoyi da suka bada duniya da lahira. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah, wannan ayoyi na cikin suratul Luqman malam ya cire su, yi muku wa'azi da su, ya kuma dora mu kan shari'a. Wasu wasiyoyi ne kimanin guda 50 ko makamancin wannan da malam ya tattare su, wanda ni ina bukatar su, na ma fi ku bukatar su, kuma kuma kuna bukatar su. Insha Allah shi ne littafin mu na gaba bi idnillahi ta'ala. Muna roƙon Allah ya ara mana numfashin da za mu gani, ya kuma sauƙaƙe mana, kuma ya karɓi ayyukan mu cikin aminci. Ba mu dalibai ne, bayan da za a yi a ce mun karanta littafi mun gama kila ba kuskure a ciki. Idan ƴan uwanmu ɗaliban ilimi sun tsinkayi wani abu na kuskure ko daga nesa ne, muna maraba da wanda zai aiko mana da gyara ta fuskan da ta dace, ko nasihohi a kan abin da muke yi. Fatanmu shi ne Allah ya karɓi ayyukanmu, Allah kuma ya ba mu tsarkin zuciya, ya sa mu gama da duniya lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.